بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan shine darasin mu na 27 a wannan littafi na al-ubudiyya na Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah yau kuma ranar litinin ita ce ranar 8 ko ga watan ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda kuma shi yayi daidai da 11 ga watan 9 miladiya 2006 ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yayi mana magana akan abinda suke cewa fana'i abinda wasu suke kira fana'i wanda muka ji ya karkasa fana'i din nan gida uku duk da cewa wannan kashe-kashe ba su suka yi wannan kashe-kashe ba amma ya karkasa ya ce idan fana'i ana nufin kaza to wannan ko a kira shi fana'i ko ka a kira shi fana'i ga matsayinsa idan kuma suna nufin fana'i kaza to wannan ga ma'anarsa in kuma suna nufin kaza ga matsayinsa ya fada mana alfana fi ibadati fi ibad fi ibad fi alfana'u fi ibadati siwallah aw fi ibadatillah mutum yayi fana'i wajen bautar ubangiji ya zama na baya bautatawa kowa sai Allah baya sanya kowa a zuciyarsa da kauna ta koli sai ubangiji baya tsoron kowa tsoro na koli tsoro na karshe sai Allah a ga Allah kadai yake dogara baya dogara ga kowa in yana nema a gurin Allah yake nema to wannan fana'in da wannan ma'anar ai shine tauhidin da annabawa gaba ɗaya suka zo da shi ko ka kirawo shi fana'i ko mai zaka kirawo shi dai wannan sunan shi tauhidi kuma duk musulmi ya kamata ya zayyana da wannan aqidar akwai kuma fana'i an shuhudi ghairillah mutum ya zamana baya ganin kowa sai Allah baya halarto da kowa sai Allah ce to akan samu waɗanda suka rikita kansu da gangan ta hanyar barin ci da sha da wahalar da jiki da wahalar da hankali har su zautu su taɓu su dinga wasu miyagun maganganu da basu kamata ba to idan an musu uzuri akan miyagun maganganun da za su yi a lokacin da suke cikin halin taɓuwa halin zautuwa to ba za a yabe su kuma da waɗannan maganganun ba kuma wajibi ne su tuba su kauce wa duk abin da yake sa su zautuwa da abin da yake sa su taɓuwa wannan yanayi ne na nakasa da ajizanci ba yanayi ne na yabo ba to sai kuma fana'i na uku shine fana'i an wujudi siwallah wanda wannan shine wahdatul wujud mutum ya ce babu wani samanme sai Allah don haka dukkan wasu abubuwa samanmu sai ya kirawo su da sunan Allah ya ce Allah ne ya yi tajalli a cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya wannan addini ne wanda yake da munin gaske ya ma fi addinin Yahudi da Nasara kafirci duk addinin da zai ɗauki kowane abu samanme a matsayin Allah to wannan addinin ya fi addinin Yahudi da Nasara kafirci da mu musulmi da kiristoci da yahudawa duk za su haɗu akan kafirta wanda zai ce komai da kowa Allah ne ce to wannan shine a fana'i irin na Fir'auna shine fana'i irin na Fir'auna wanda shi ma zai ga kanshi a matsayin Allah ya ce ana rabbukumul a'la mun karanta maganganu da dama daga cikin waɗanda suka yi jagoranci zuwa ga wannan fana'i din tun daga kan su Hallaj, su Ibn al-Arabi, su Ibn Sab'in, su Ibn al-Farid, su Al-Qudawi, mun faɗi maganganun wasu daga ciki muka kangaro har zuwa kan su kan Shehu Tijjani da kuma Ibrahim Inyas a cikin littattafansa da irin maganganun da yayi na wannan fana'i, wanda shi da kansa a cikin Asirul Akbar ya yarda da cewa wannan mataki idan mutum ya kai shi ya kafircewa Allah a shari'a. Sai dai ya shawo wata kwana kuma mummunar kwana, sai ya ce amma a haƙiƙa mumini ne, a shari'a kafiri ne amma a haƙiƙa mumini ne. To kaga shi da kansa ya yarda cewa shari'ar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da ita ta saba ma wannan mummunar aƙidar, a ce ga wani wai saboda tsananin narkewa cikin Ubangiji har ya zama shi ma Ubangijin ne, zai ce shi ma Allah ne, a ce kuma wannan wai mataki ne da zai kai ka zuwa ga sama, zuwa ga zama arifi. To wannan mataki ne zuwa da zai kai ka zuwa ga tauhidi na shaidan, tauhidi na Fir'auna mai cewa ana rabbukumul a'la. Duk wanda ya hau wannan mataki to ya hau kujerar Fir'auna ne, yayin da ya ce shi ne Ubangiji. To wannan a gurin shi Ibrahim Inyas yana ga wannan shi ne tauhidi tsantsa, shi ne tauhidi tsantsa. Amma dai yana wasici zuwa ga mabiyansa akan cewa su daina bayyana wannan a gaban waɗanda ba a gaban waɗanda suke mahajjubai, waɗanda ba sa ganin kowa Allah. Yana musu wasici da cewa su daina bayyana wannan, kamar yadda za ka iya karanta haka a cikin littafinsa Jawahirur Rasa'ili a ciki shafi na 19. Yana cewa wa usi kulla man shamma ra'ihata tauhidil khas بإدامة الصمت والاعتزال من مجالس الجماعة العوام التي لا تجتمع لطاعة الله تعالى لا سيما التكلم في التوحيد والأسرار أمامهم. واعلموا أن كشف الأسرار الربوبية بين المحجوبين أشد عند الله من الحرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وفي شيخكم التجاني بعد فإنه كان كتوما للسر وكان ينشد كثيرا السر عندي في بيت له غلق باعت مفاتيحه والباب مقفول لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة والسر عند لئام الناس مبذول ويقول صدور الأحرار قبور الأسرار حتى إن لكم في هذا العبد الحقير كاتبه في ذلك أسوة فإن هذا العلم كان عندي منذ مدة طويلة وما سمع مني أحد ما يدله على أن عندي علما خاصا من سائر أحبابي وجيراني حتى أتى أمر الله تعالى وأحمده وأشكره على ذلك. ما قلنا القواند بي يجي لارب تي ياجمي يتي قواند بي يجمي يتي با أبند يكي تيوا yake cewa yana wasiya ga duk wanda ya shaki kanshin tauhidi na musamman, wanda duk ya shaki kanshin tauhidi na musamman, yace yana wasiya ga wannan mutum bi idamati samti, yayi gum da bakinsa ko da yaushe kada ya dinga fada. Kaga tun daga nan ka fara fahimtar fa ba tauhidin Allah bane. Ana cewa ai shiru a daina fada tauhidi. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فاركم ما إنك زونا تكين جماعة ذاك يموت دعوة كفالة توهيدي. شيكم ياتي دوان دي شاكي وانا توهيدي سيأتي الخاص نمسمى ينا مسوسية بإدامة الصمت يدوم وجنين شرو والاعتزال من مجالس الجماعة العوام يقول تيوى قلنا رنزما نجماعة غمقري التي لا لم تجتمع لطاعة الله وتبسها لأني وألا لا أعبا يتي لا سيما التكلم في التوحيد والأسرار أمامهم مسمى ما كشغتك انسو كنا مغنى دئلن ونن التوحيد كنا بنك تأثيري أقبنسو شوانا ينا ينوسيتي أبرين هكا شوانا كساني ينا قيا وما بينسا يتي كساني أن كشف الأسرار الربوبية ya yasirri na ubangijintaka bainal mahjubina a gaban waɗanda suke mahjubai wanda ba su ganin Allah ashaddu indallahi min alharam to yaya wannan sirrin yafi zama haram sama da haram sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ni ban san me alaƙarta da manzo Allah ya koyi tauhidi ne, to amma ya ce wai ku koyi da manzo Allah, ya kawo aya. Manzo Allah in za a koyi da shi shine ayaya ta tauhidi na gaskiya, ayaya ta cewa babu Allah, babu abin bautawa sai Allah shi kadai, shi kadai ya cancanta a bautata masa, babu wani wanda ya siffantu da irin siffarsa, babu wanda yake iya irin aiki irin nasa. Wannan shine tauhidin da manzon Allah ya zo da shi, kuma ya umarce mu duk inda muka zauna mu yi kira zuwa gare shi, ya ma nuna mana cewa musulunci ba zai kafu ba, ba zai samu gindin zama ba, matukar ba a samu wannan tauhidin ba. To ya ce ai koyi da manzon Allah a wajen boye tauhidi, kaga ba tauhidin manzon Allah bane kenan. Sai ya ce wa fi shaykhukum tijjani, kuma ku yi koyi wajen boye wannan tauhidi da shehun, da shehin ku tijjani, ba'adu bayan kun yi da annabi. Fa innahu kana katuman lisirri, shi ya zan mai yawan koyi asiri ne. Wa kana yunshidu kaseeran, sautari ma shi yana rera wasu baitoci biyu da yake cewa asirru indi fi baitin lahu ghalaqu, ni asiri a guri na yana cikin wani daki da yake da makulli. Da'at mafatihuhu wal babu maqfulu, makullan kwadan sun bace kuma kofar a kulle, kaga ba ranar da zaka shiga ka gano. La yaktumu sirra illa kullu dhi thiqatin, babu mai boya asiri, asiri irin nasu yace sai amintacci. Wasirru inda li'amin nasi mabzulu, amma in iska su suke yayatawa su fito suna fada. Wa yaqulu, kuma yace shehu yana cewa sudurul ahrari qurubul asrari, zukata na mutanen da suke yaya kamar kabari ne na asiri, wanda ya shiga kabari ba a sake fito da shi ko ya fito da kansa, to haka nan sirri yake a zuciyarsu kamar ya shiga kabarin sa ne, baya fitowa. Hatta inna lakum fi hadha al-abd al-haqiri, yace har wannan bawa kaskantacce yana nufin kansa, katibihi mai wannan rubutu, fi zalika uswa, shi ma ku koyi da shi wajen boye asiri. Fa inna hadha al-ilma, wannan ilimin da kuka ga ina fada, kana indi mundu muddatin dawila, na dade da wannan ilimin. Wa ma sami'a minni ahadun ma yadulluhu ala anna indi ilman khassan, babu wani wanda ya ji wata magana wacce za ta nuna masa ina da wani ilimi na musamman, wato ya boye abin. Min sa'iri ahbabi wa jirani, daga sauran masoyana da kuma makotana, duk ban gaya musu ba, kuma ba su fice wani abu tattare da ni wanda yake nuna akwai wannan ilimin na musamman a gurina ba, ina boyewa. Don haka ku yi koyi da ni kuma ku dinga boye irin wannan asirai. Dan mutum ya shiga kalwa an ce da shi ya ce kowa Allah ne, shi ma Allah ne, to kada ya fito kuma yana fada, ya boye abin, shi ya san wani matsayi ya taka a wajen mu. Hatta ata amrullahi ta'ala, yace haka ya tabo ishara al'amarin Allah ya zo na ya gaya musu sirrin kuma ya fada musu, yace wa ahmaduhu wa ashkuruhu ala zalika, yace yana yi wa Allah godiya, yana masa godiya da yabo gare shi bisa ga wannan baiwa, sai ya san wannan asiri kuma ya boye. Fa nahnu sadatul malamatiya, su faye malamatiya, wasu masu zargin zuciyarsu ko da yaushe, yace mu fasha'anuna siturul maqami maqamati, mu waɗannan matakai da muke hawa, mu zama Allah, mu zama manzon Allah, mu zama shehu tijjani, mu zama annabi Dawuda, mu zama waye, mu zama waye, boyewa muke yi, ba ma fitowa muna bayyana wa mutane suna ji, to mu gashi yau mun bayyana, Allah ya sauke. To wannan duk maganganun yana nan cikin littafin sa Jawahirur Rasail, sajin shafi na 19. To Ibn Taymiya yace wannan fana'i ne na batattu mulhidai, kangararru waɗanda suka gangare wa Allah, suka fada cikin hululi da ittihadi. Wal mashayikhul mustaqimuna, mutanen kwarai, shehunai na kwarai, idza qala ahaduhum ma ara ghayrallah, lokacin da ɗayan su yace bana gani sai wani Allah, aw la anzuru ila ghayrillah, ko bana duba zuwa ga wani Allah, wa nahwi zalika, da irin waɗannan maganganu. Fa muraduhum bidzalika ma ara rabban ghayrahu, abinda yake nufi baya ga akwai wani ubangiji da yake aiki irin na ubangiji sai Allah. Wala khaliqan ghayrahu, baya ga akwai mai halitta in ba Allah ba. Wala mudabbiran ghayrahu, baya ga mai akwai wanda yake jujjuya duniya in ba Allah ba. Wala ilahan ghayrahu, baya ga akwai abinda ake bautawa ba Allah ba. Wala anzuru ila ghayrihi mahabbatan lahu aw khawfan minhu, ce in ya faɗa haka yana nufin baya duba zuwa ga wani Allah wajen soyayya ko tsoro aw raja Allah ko fata ga shi wannan fa innal aina tanzuru ila ma yata'allaqu bihi alqalbu domin har kullun zuciya takan wato ido yakan kafa kai yakan kafu da ganin sa akan abin da zuciya akan abin da yake da alaka ko yarace da zuciya in kaga mutun ya zirawa abu ido yana ta kallo to ka tabbata abin ya shiga zuciya shi yasa ya kula masa ido to saboda haka su ba sa kallon wani da wannan manufa saboda Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya ta'allaka da zuciyar su fa man ahabba shay'an wanda duk ya so wani abu aw rajahu ko yazan yana fata a wajen sa aw qafa ko yana tsoron sa iltafata ilaihi to gurin shi zai juya shi zai tsira wa ido da gani wa idza lam yakun fil qalbi mahabbatun lahu wala raja'un lahu wala khawfun minhu wala bughdun lahu idan kuma a zuciyar tashi baya san wannan abun ko baya masa fata baya fata a wajen sa ko baya tsoron sa ko baya ki gare shi wala ghayru zalika min ta'alluqil qalbi lahu da sauran abubuwa masu kama da haka na ratsin zuciya ga wannan abu lam yaqsidil qalbu an yaltafita ilayhi to zuciya ba za ta waiwaye wannan abun ba wala an yanzura ilayhi ko ta dube shi wala an yarahu ko ya kalle shi wa idza ra'ahu ittifaqan ru'yatan mujarrada wa in ra'ahu ittifaqan ru'yatan mujarrada ko da a wani lokaci haka ya juyo sai ya hada ido da shi amma ba zai kura masa ido ba ya sanya masa ido ya zama na duk sanda ya waiwayo idan sa yana kan wannan abu in kaga haka to akwai wani abu da yake na alaka tsakanin abin da zuciyarsa to su kuma waɗannan manyan malamai alakar zuciyarsu gaba ɗaya tana tattare da Ubangiji ne so da fata da tsoro da ƙauna kana kama laura ha'itan wa nahwahu mimma laysa fi qalbihi ta'alluqan bihi ko da ya waiwayo sun hada ido ko ya kalli abin to ba zuciyarsa ce ta ta'allaka da abin ba ganin abin yana yi masa gani ne kamar yadda zaka juya ka kalli garu ko ka kalli wani abu da ya kama da haka wanda zuciyarka ba ta rataye da shi ba wal mashayikh salihuna shehunai na kwarai radiyallahu anhum Allah ya yarda da su yadhkuruna shay'an min tajridit tauhidi suna ambatan wani abin da yake da alaka da tsantsanta tauhidi wa tahqiqi ikhlasid din kullihi da tsantsanta yin ikhlasi cikin addini gaba daya bi haythu la yakunu al-'abdu multafitan ila ghayrillah sai yadda zuciya ta bawa ba za ta fuskanci ba za ta waiwayi wani Allah ba wala naziran ila ma siwahu zuciya ba za ta dubi wani abu ba Allah ba la hubban lahu wajen su ba wajen soyayya ba wala khawfan minhu ba wajen tsoro ba wala raja'an lahu ba wajen fata gare shi ba bal yakunu al-qalbu farigan min al-makhluqati zuciyar za ta zama gaba ɗaya babu wani abun halitta a cikinta khaliyan minha babu komai na halittu na duniya a ciki la yanzuru ilaiha illa bi nurillah yana duban ko me zai duba da haske na Ubangiji fa bil haqqi yasma'u da gaskiya yake ji wa bil haqqi yubsiru da gaskiya yake gani wa bil haqqi yabqusu da gaskiya yake shafa ya kama ya damka bil haqqi yamshi da gaskiya yake tafiya wa bil haqqi yamshi da gaskiya yake tafiya fa yuhibbu minha ma yuhibbuhu Allah yaso abinda Allah yake so daga cikin halittunsa abinda Allah yake so shi zai so wa yubghidu minha ma yubghiduhu Allah yaki abinda Allah yake ki daga cikin halittunsa ko daga cikin ayyuka wa yuwali minha ma walahu Allah ya jibinci abinda Allah ya jibinta daga cikin halittunsa wa yuadi minha ma adahu Allah yaki abinda Allah yaki daga cikin waɗannan halittu wa yakhafu Allah fiha yaji tsoron Allah cikin waɗannan halittu ba zai zalunci kowa ba saboda yana ganin Ubangiji yana sane da Ubangiji cewa zai kama shi idan yayi zalunci wala yakhafu ha fillahi amma cikin abinda ya shafi haƙin Allah baya jin tsoron wani abu daga cikin halittunsa wa yarju Allah fiha yana fata wajen Allah cikin abinda ya shafi halittunsa yana musu fatan alheri yana musu fatan Allah madaukakin sarki yayi wa mai kyakkyawan aiki daga cikin su sakayya ya yafe wa mummuna wala yarjuha fillahi amma baya fatan komai na wannan halittu a cikin gagame da Ubangiji komai fatan sa yana komawa zuwa ga Ubangiji ne fa hadha huwa alqalbu salim to zuciyar da ta zan haka ita ce lafiyayyar zuciya alhanifu ita ce zuciyar da ta karkacewa barna almuwahhidu ita ce zuciyar da ta kadaita Allah المسلم المؤمن itace zuciya musulma itace zuciya mu'mina itace zuciya al-muhaqqiq da tahaqqaqa ta tabbatar da abinda ake kira tauhid al-arifu bi ma'rifati al-anbiya itace zuciyar da take da ilimi take da sani irin sanin da annabawa suka zo da shi wal-mursalina da manzanni wa bi haqiqatihim wa bi tauhid wa tauhidihim ta zo da haqiqa irin ta annabawa da haqiqa irin ta tauhidi to wannan shine fana'i na gaskiya idan zuciyar mutum za ta zanda irin wannan sifa ya kira wannan fana'i to shikenan ba wanda zai ja da shi amma zuciyar da za ta kunshi wani abu ba wannan ba to ta zama zuciya ce da ta karkace wa hanya fa hadha an-naw'u ath-thalithu wannan nau'i na fana'i na uku alladhi huwa al-fana'u fil mawjudi wanda shine fana'i fil mawjudi ya zama na baka ganin akwai wani abu saman me sai Allah la wujuda illa wujuduhu kamar yanda a wancan satin muka karanta Ibrahim Iyas yana cewa ai duk wanda kaga ya kasa ganin Allah to ba wani samanman abu bane ya hana shi ya ganin Allah tawahumin sa ne kawai wata tsatsuniya ce da take kansa na cewa akwai wani samanme ba Allah ba amma in ya kawar da tatsuniyar cewa akwai samanme ba Allah ba to zai ga komai Allah ne to irin wannan tauhidi ko fana'i huwa tahqiqu ali fir'auna shine tauhidi da tahqiqi irin na mabiya fir'auna wanda yace shi ma Allah ne wa ma'rifatuhum shine ma'rifa irin ta fir'auna wa tauhiduhum shine tauhidi irin na fir'auna kal qaramita kamar kungiyar karamita wata mummunar kungiya ce da aka yi ana kiran su karamita saboda an ce wanda ya kirkiro ta ana masa lakabi da karamtuya to shine sai ake bin wanda duk ya bi tafarkin sa ake kiran wanda duk ya bi tafarkin sa da wannan suna karamita sun fara bayyana a al-bahrain cikin al-ahsa gabashin kasar saudiya a yanzu inda ɗan shi'a nan suka yi yawa to dama ita wannan kungiya ta karamita ta ɗan shi'a ce to farko inda suka fara kafuwa shine a wannan guri shi yasa har yanzu akwai burbushin su a can har yanzu akwai burbushin shi'a a wannan gurin sun fito da batun ahlul baiti su ɗan ta mutun ɗan ganuka shenin ahlul baiti ne don haka suna ganin a duk cikin halitta da Allah ya yi ba kamar ahlul baiti don haka suka maida su kamar alloli suke ba su sifofin Allah kamar yadda shi'a rafida a yanzu suke yi to a can suka fara bayyana a shekarar hijira 286 suka fara bayyana suka fara kafa daular su suka yi ƙarfi akwai abu tahir sa'id ibn al-hasan al-janabi yana ɗaya daga cikin sarakunan su da suka yi ƙarfi al-jazira a tsibirin larabawa kuma sun yi ta'adi mai yawan gaske daga cikin abinda tarihi yake labartawa na mugun aiki na al-qaramida shine lokacin da suka je a yayin ana aikin haji suka yi ta kashe al-hazai suka yi ta kisan al-hazai sun kashe al-hazai bila adadin a wannan lokacin dubinnai ake lissafawa suka yi ta zuba gawa wasu cikin marijiyar zanzan wasu suka haƙa rami a cikin gurin suka binne su ba tare da alkafani ba ba tare da sallah ba tare da komai ba suka kama alhajarul aswadu wanda ake tsumbata jikin Ka'aba suka kwakule shi suka gudu da shi wanda aka ce ya zauna a wajensu wajen shekara 22 suna riƙe da shi daga baya bayan an karya su aka samu aka karɓo shi aka mayar da shi gurinsa to waɗannan mutane al-qaramida a haƙiƙa ƙungiya ce ta asiri kamar yadda ne muka karanta yanzu daman ƙungiyar su ta asiri ce ba a san a faɗo a fita a faɗa aƙidar yadda take a dinga faɗar wasu abubuwa da ba su ne na asalin aƙidar ba kamar yadda ne muke ji yanzu ana gaya mana cewa amaman ana wasiya a ɓoye a daina faɗa to haka ƙaramiɗa ɗin ba a san faɗa amma aƙidarsu aqida ce ba su ma yadda da manzanni ba, ba su yadda da littafan da Allah ya saukar ba. Aqida ce kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa tafi aqidar Yahuda da Nasara kafirci, hatta Yahuda da Nasara za su kafirta masu wannan aqida. To al-Qaramida sun yi karfi a wancan lokaci har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo karyewarsu. To suna da aqidoji irin wannan na batiniya, a ce dukkan abin da kake karantawa a Al-Qur'ani wannan kwansan ne abin da zaka fahimta, yi sallah, yi azumi, yi hajji, yi zakka, ka fahimci sallah din nan mai raka'o'i hudu a lokuta biyar a kullum, ko raka'a hudu uku ko biyu, ko ka fahimci azumi wanda ake a watan Ramadan da zai fara daga a huduwa alfijir zuwa faduwar rana, ko zakka ka fidda dukiyarka ka bayar, duk wannan kwansu ne, ushur ne. Akwai ɗan ƴaƴan suna ciki wanda su ake nufi, baɗinin ake nufi, ba zahirin ba. Saboda haka su dinga yi wa waɗannan abubuwan tawili. Sallah, abinda ake nufi sallah, ka yi wa imamin zamaninka cappa. Idan ka yarda da shugabancinsa imamin zamaninka, amma a bisa aƙidarsu, ka yi masa cappa mubaya'a, shi ne sallah, ba wani abu ba ne. In ka yi wannan, to wannan kuma a zo a yi ta wannan mahajubai da ba su san abin da yake can ciki ba, su suke irin wannan. To in ka duba ka ɗauko aƙidarsu, ka ɗauko aƙidin sufanci na yanzu da suke yawo, sai ka ga waccan aƙida ce kawai suna ta sake, amma batiniya ce, ƙaramiɗa ce. Za mu karanta da za mu muna lokaci sai ba mu karanta a wasu littattafan, to da inda suke cewa dukkanin abin da za ka karanta na aya akwai tafsirinsa na zahiri, akwai tafsirinsa na baɗi. Zahirin shi ne na gama gari ilimu, baɗinin shi ne nasu. To a lokacin da ka kai sanin baɗinin, to ba ruwanka da zahirin. To shi ne suke cewa akwai shari'a, akwai haƙiƙa. In sun kawo taɓargaza su ce, to amma wannan maganganun da muke yi a gurin malaman takarda taɓargaza muke yi, amma abin malaman haƙiƙa shi ne lubbin addinin. To shi ne Ibn Taymiyyah yake kamar ƙaramiɗa wa amsalihim da ire-irensu. Wa amma nau'ul awwal alladhi huwa alladhi alayhi atba'ul anbiya fa huwa al-fana'ul mahmud. Amma fana'i wanda shi ne ka tsare cikin bautata wa Allah, al-fana'u an ibadati siwallah, ka zama ba ruwanka da bautata ma wani Allah. Wannan ma'anar wani abu ne wanda yake mai kyau a kansa mabiya annabawa suke, alladhi yakunu sahibuhu bihi mimman asna Allahu alayhi min awliya'ihi almuttaqin, wanda ma'abocin wannan wanda ya zan ya rike wannan ma'anar, ya bautar wani Allah, ya bautata wa Allah shi kadai, wannan shi Allah ya yaba, su Allah ya yaba suna daga cikin awliya illahi almuttaqin, masoya Allah waɗanda suke tsoransa, wa hizbihil muflihina, yana daga cikin kungiya ta Ubangiji masu cin nasara, wa jundihil ghalibina, suna daga cikin rundunar Ubangiji masu galaba. Wa laysa muradul mashayikh was-salihin bi hadha al-qawl, waccan magana ta farko, la ara ghayra Allah, in mutanen kirki suka fada, mai shehunai na gargaru in suka fada, ba abinda suke ni annal ladhi arahu bi aini, ba yana nufin cewa abinda yake gani da kwayar idan sa min al-makhluqati, na daga halittu, huwa rabbul ardi was-samawati, cewa shine ubangijin halittu, shine ubangijin sama da kasa. Fa inna hadha la yaquluhu, ba mai fadar wannan illa man huwa fi ghayati ad-dalali wal-fasadi, sai wanda ya kai matuka cikin bacewa, wanda ya kai matuka cikin barna, kamar irin su Ibn Arabi da su Hallaj da ƴan kungiyarsu da ƴan rundunarsu. In ma fasadul aqali, ko dai mutumin da ya haukace ba ya da hankali, wa in ma fasadul itiqadi, ko wanda aqidarsa ta lalace ba ya da kyakkyawar aqida. Fa huwa mutaraddidun bainal junun wal ilhadi, wanda kaga zai ce wa komai ya gani Allah ne, ko shi ma Allah ne, yana nufin yana ganin Allah gashi nan kamar yadda yake ganin sauran halittu. To wannan in ma dai ya zama haukaci ne ba ya da hankali, ko kuma ya zama mulhidi ne bai yadda da Allah ba. Wa kullul mashayikh alladhina yuftada bihim fi ad-din, duk malamai waɗanda ake koyi da su a cikin addini, ake koyi da su a cikin addini, muttafiquna, sun yi ittifaqi, ala mattafaqa alaihi salaful umma, akan abinda magabatan wannan al'umma na farko suka yi ittifaqi akan sa, sun yi ittifaqi akan abinda a'immatuha, limaman wannan al'umma na farko suka yi ittifaqi akan sa, min anna al-khaliq subhanahu mubayinun lil makhluqat, cewa Allah mahalicci daban yake daga sauran halittu, ba haɗe yake da su ba, ba wame yake da su ba, ba sauka yake cikin su ba, babu hululi, babu ittihadi. Wannan shine abinda magabata suka yi imani da shi, Allah baya sauka cikin wani, baya haɗewa da wani su zama abu ɗaya. Allah daban, mahalicci daban, kuma halitta daban. Walaysa fi makhluqatihi shay'un min zatihi, babu wani abu na zatin Ubangiji gauraye da halittunsa. Wala fi zatihi shay'un min makhluqatihi, babu kuma wani abu cikin zatinsa da yake na halittarsa. A kamar waɗanda suke ganin ai da Allah madaukakin sarki zai halicci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gutsuri wani yanki na haskensa, sai ya gutsuri wani yanki na haskensa, wannan haske da shi ya halicci manzon Allah, daga jikin wannan haske aka yi ta halittar annabawa har aka halicci duniya gaba daya. Saboda haka a bisa ga wannan aqida, duk mu wani gutsire ne na Ubangiji ta'ala. Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira, wannan kafirci ne, wannan shi suke kira al-haqiqatul muhammadiyya ko an-nurul muhammadi, zaka ji ana yawan karanta shi a maulidi. A gwaran kafirci asalinsa daga irin aqidar tsofaffin mutanen Greek wanda suka bayyana tun kafin zuwa Annabi Isa alayhi salam, da kuma addinan Indiyawa da addinin Buddhism. Asalin wannan aqida daga nan ta sadado, ta sulalo har ta shigo cikin wasu musulmi. Su suke ganin kowane abu na halitta wani yanki ne daga Ubangiji. To a gurin Ahlus Sunna babu wani abu na zatin Ubangiji game da halittarsa, kamar yadda babu wani abu na halittarsa game da zatinsa. Ubangiji la yahillu bihi al-hawadith, wa annahu yajibu ifradu al-qadim an al-hadith, dole a bambance wanda yake tunfil azal akwai shi ne Allah. Dole ne a bambanci hadisi wanda daga baya aka halicce shi, shine halittu, sauran halittu gaba daya. Wa tamyizul khaliq 'anil makhluq, dole ne a bambanci wanda ya halitta da waɗanda aka halitta. Wa hadha fi kalamihim aktharu min an yumkina dhikruhu huna, maganganun magabata akwai maganganu da dama da suke nuna haka, ba ma sai an faɗe su a nan ba. وهم قد تقلموا
على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، لمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس الذي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نذير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها، متشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذا الحال قد يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيها ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو.
ابن تيمية يتي وهم ثم قباتا قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات. sun yi maganganu akan abin da yake samun zukata na rashin lafiya da shubha. fa inna ba'd an-nas qad yashhadu wujud al-makhluqat, wani zai ga sabuwar halitta, fa yadhunnuhu khaliq al-ardi was-samawat, yazati shi ya halitta samai da kasa, wani zai ga abin da yake al-makhluq ne fa yadhunnuhu khaliqan, saboda cutar da take cikin zuciyarsa, saboda shubhar da yake tattare da ita. kamar yanda waɗanda ba su san Allah ba ba su da wahayi tattare da su, babu wani annabi da ya zo musu da kuma su sami maganganun annabawan da suka gabace su ba, suka yi ta ɗimuwa wajen neman waye ya halicci sama da ƙasa. wasu suka tsaya bayan dogon tunani da zuzzurfan lissafi suka ce sun gano asalin komai ruwa ne, wasu kuma suka ce sun gano iska ce asalin komai, wasu kuma suka ce nature ce, ɗabi'a ce. kamar yadda kake aje abinci idan ya riɓe can sai ka ga tsutsotsi, to kaga nature din ne ta fitar da waɗannan tsutsotsi, kowa dai yayi ta kame, wannan yace kaza shine asalin komai, wanda yace kaza shine asalin komai. to waɗannan duk rashin samun wahayi ne daga Ubangiji da rashin karanta abinda manzanni suka zo da shi. a yayin da mutum ya samu abinda manzanni suka zo da shi na gaskiya na wahayi, to zai gane cewa akwai Allah madaukakin sarki shine mahalicci. sauran abubuwan da ido yake gani, hannu ya taba, kunne ya ji, waɗannan dukkanin su halitta ne. li adami tamyizi, saboda rashin bambancewa, wal furqani fi qalbihi, babu abinda zai bambance mishi gaskiya da ƙarya a cikin zuciyarsa. bi manzilati man ra'a shu'a ash-shamsi, kamar wanda zai ga hasken rana, fa dhanna anna dhalika huwa ash-shamsu allati fi as-sama', sai ya zai ci wannan hasken shine kaskon ranar da yake sama, haske daban ita kuma ranar daban, kaskon ranar daban. wahum kad yatakallamuna fil farqi wal jam', sukan yi magana akan wasu abubuwa guda biyu da suke kira al farqu da al jam', wanda duk yana daga cikin mustalahat da sufayi. al farqu wal jam', abinda suke nufi da al farqu, mutum ya ga halittu daban-daban, ya ga sama, ya ga ƙasa, ya ga ruwa, ya ga baki, ya ga fari, ya ga abin da zuciyarsa take so da abin da zuciyarsa ba ta so, ya ga yana ƙin wancan yana son wannan, ya gan shi a cikin wannan yanayi, suna kiran wannan yanayi al-farqu. al-jam'u gaba ɗaya fahimci cewa abubuwan da duk da yake gani Allah ne madaukakin sarki ya halicce su, shi ne mamallakinsu, shi ne ubangijinsu, a ƙarƙashin gudanarwarsa suke, wannan shi suke kira al-jam'u. al-farqu ganin abubuwan a yadda suke da alaƙar zuciyarka da abubuwan, kaga wancan abun kyakkyawa ne kana san shi, wancan abun mai daɗi ne kana san shi, wannan abun baya da kyau baka san shi, wancan abun baya da daɗi baka san shi, kaga abubuwa a haka da alaƙar su da zuciyarka, wannan shi ke kira al-farqu. aljam'u ka ga duk abin da zaka gani mai kyau da mara kyau a idan ka, mai dadi da mara dadi a harshen ka, duk ka fahimci cewa halittar Ubangiji, duk ka fahimci cewa Allah ne ya halicce su kuma dukkan su suna nuna kadaitakar Ubangiji. Wannan shi suke kira aljam'u, domin zuciyarka ta tattare guri daya ta koma game ga Allah madaukakin sarki shi kadai. To wani in yazo anan sai ya tsaya a nan ne, wasu sai su zurfafa, ba za su ga alfarqus sani da Ibn Taymiyyah zai magana ta ba, ba za su bambance tsakanin halitta da mahaliccin ba, har su kai su ga cewa abin nan ma da suke gani mai kyan da mara kyan don Allah din ne, da mai dadin da mara dadin don Allah ne. To wannan a nan batan yake, sun ga aljam'u amma ba su zo sun ga kuma alfarqus sani ba. Shi ne ya ce wa qad yatakallamuna bil farqi wal jam'i, suna magana akan waɗannan abubuwa guda biyu, alfarqu rarrabewa, aljam'u tattarewa. Wa yadkhulu fi dhalika min al-ibarat al-mukhtalifati, da wasu kalmomi da za su shiga nan daban-daban, naziru ma dakhala fil fana'i, kamar yanda dai aka yi bayanin fana'i a can. Fa inna al-'abda idha shahida at-tafriqata wal kathrata fil makhluqat, idan bawa yaga halittu da yawa da kuma daban-daban, yabqa qalbuhu muta'alliqan biha, zuciyarsa za ta rataye da abubuwan da yake gani, mushattatan za ta zama da tayi nan, yau yana son kaza, gobe yana son kaza, jibi yana son kaza, gata baya son kaza, haka za ta zama daban-daban, naziran ilaiha, tana duban wannan halitta. Wa ta'alluquhu biha, inda zuciyar za ta ta'alluq, inda zuciyar za ta samu shine imma mahabbatan, ko dai ta fuskar yaso abin, wa imma khaufan, ko yaji tsoron abin, wa imma raja'an, ko yaji fatan abin. Fa idan taqala ila aljam'i, idan ya kai mataki na jam'i, waɗannan zuciyarsa za ta haɗu ta tattara bisa ga kadaita Allah, wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu, da bautatawa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba. Faltafata qalbuhu ila Allah, daga nan zuciyarsa ya kawar da ita daga wannan tarkace da yake gani na duniya, ya maida ita zuwa ga Allah. Ba'da iltifati ila al-makhluqin, bayan da tana waiwai zuwa ga habin halitta. Fasarat mahabbatuhu, sai ya zama duk soyayyarsa ga Allah take. Wa khawfuhu min rabbihi, duk tsoron da yake yi ga Allah yake yi wa. Wa raja'uhu li rabbihi, fatan da yake yi ga Ubangiji yake yi. Wasti'anatuhu bi rabbihi, neman taimakon sa da Allah yake yi. Wa huwa fi hadha al-hali qad la yasa'u qalbuhu an-nazara ila al-makhluq, to yana cikin wannan yanayi ba lalle ne ya duba zuwa ga abin halitta ba. Liyufarriqa bainal khaliqi wal makhluq, dan ya bambance tsakanin abin halitta da halitta. Faqad yakunu mujtami'an ala al-haqqi muridan ala al-khalqi, ya zama da gaba daya ya tattara zuciyarsa, ya maida ita zuwa ga Allah, ya kawar da kansa daga wasu halittu. Nazran, ta fuskar, kawar da kai ta fuskar yayi duba. Wa qasdan, ko ta fuskar yayi nufi. Wa huwa nadhirun naw'u thani min al-fana'i, shine nau'i na biyu da ya fada na fana'i, wanda yace babu yabo a cikin sa, babu yabo a cikin irin wannan fana'i. Ya zama na kuma baka ganin abubuwan da suke gabanka, baka jin maganar da ake yi maka, wannan nau'i ne na hauka da taɓuwa. Walakin ba'da zalika al-farqus thani, bayan wannan akwai bambanci na biyu da zaka gani. Kaga bambance-bambance na farko shine kaga halittu daban-daban iri-iri, wannan bambance-bambance na farko, zuciyarka kuma ta haɗu akan san Allah da tsoron sa da fatan sa da neman taimakon sa. To kuma sai kaga bambance-bambance na biyu, wanda shine wasu ba sa dawowa su gani, daga can shikenan sai su ce su ma sun zama Allah. Don haka ba sa ga bambanci tsakanin al-khaliq wal makhluq. Shine yace walakin ba'da zalika al-farqus thani, bayan haka akwai rarrabewa ta biyu. Wa huwa an yashhada anna al-makhluqat qa'imatun billah, ya fahimci duk abin da kake gani ba dan Ubangiji ya so ba, ba za su tsayu ba, sun tsayu ne da dafin Ubangiji da umarnin sa da izinin sa. Mudabbaratun bi amrihi, yaga cewa dukkanin halittu Allah ne yake jujjuya su, shi yake jujjuya rana da wata, shi yake samar da ruwan sama, shi yake samar da teku, shi yake samar da kowa, shi yake rasar da kowa. Yaga wannan. Wa yashhadu kasrataha ma'dumatan bi wahdaniyati Allah subhanahu wa ta'ala, yaga cewa duk waɗannan tarkace da zai gani akwai abu kaza, akwai abu kaza, ba za su zama ba a bakin komai suke ba, domin shi yana ganin kadaicin Ubangiji ne madaukakin sarki. Waɗannan abubuwa da yake gani ba za su hana shi ganin cewa Allah ɗaya bane. Wato wani lokaci idan tunanin dan adam yayi nisa cikin abubuwan da yake iya riska na halittun Ubangiji, sai ya kai ga manta Ubangiji kuma. Yanzu aka ga wani lokaci ɗan adam yana ƙara bincike wajen gano abin da ake kira nature, yana ƙara gano wasu asirai na rayuwa na halitta da Ubangiji ya sanya a doron ƙasa ko a sararin samaniya domin amfanuwar ɗan adam, yana ƙara nutsuwa cikin sanin waɗannan abubuwa, sai kuma ya ƙara manta Ubangiji kuma, sai ya ga cewa ai kusan hankalinsa ne da wayensa da dabara sai kai ga gano waɗannan abubuwa. Kamar yadda yanzu ci gaba na ɗan adam yake jan al'umma ko duniya gaba ɗaya zuwa ga wannan halaka ɗin, ana gano abubuwa, waɗannan abubuwa kuma suna ƙara mantar da kai Allah, har ma wani ya zo ya ga cewa kai ai an yi ci gaban da ya kamata a daina batun Allah Allah ɗin nan. Yanzu ɗan adam kawai abinda ake jira ya busa rai ya dawo da matacci, wasu kuma har sun kai ga fahimtar ko ga yadda da haka ɗin, suna gacin cewa yadda ɗan adam cikin gaggawa yake ta gano asirrai da suke sama da ƙasa, watan wata rana zai gano asirin da yake tattare da ruhin ɗan adam. Don haka wasu da suka mutu suka ce su kada a yi gaggawa abin ne, su sun bar duk abin da suka mallaka na duniya na dukiya akan a dinga kula da gangar jikinsu har lokacin da za a gano yadda ake dawo da rai a dawo da su su ci gaba da rayuwa. To saboda haka yana ƙara gano waɗannan abubuwa maimakon ya fahimci cewa Allah ne ya hore masa abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa don ya amfana da shi, ya ƙara yi wa Allah godiya ta hanyar bautata masa, maimakon ya ga haka sai kuma ya dinga faɗarewa, sai ya dinga kangarewa, sai ya ƙara ƙafafa da jiji da kai, yana ganin inna ma utituhu ala ilmin indi, ai iliminmu ne da bincikenmu da nazarinmu da rashin bacci shi ya sa muka gano wannan. Wanda da ya san cewa Ubangiji shi ne ya ba shi wannan wasila kuma yana iya kwacewa da bai faɗi haka ba. To har kaga kuma wasu mustalahat an fara samun wasu keɓantaccen kalmomi kuma da za a dinga amfani da su waɗanda babu ladabi ciki game da Ubangiji. Kaji ana cewa ghazul fada, za a yaƙi sararin samaniya, wai zai je yaƙi ya yaƙo sararin samaniya. Ka duba akwai ladabi ga Ubangiji cikin haka, wani yaƙi za ka iya yi da sararin samaniya? To wannan ta sa har da dama daga cikin ma waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suke ganin cewa tafiyar ɗan adam a yanzu ba za ta yiwu ba idan ya ce zai ƙanƙame wa Allah. Mun kai ga wannan, akwai waɗanda sun kai ga ganin cewa in dai za ka riƙe addini ko bai ka yi maganar Allah, ka yi maganar manzan Allah, to ba za a ci gaba ba. Akwai marubuta a duniyar musulmi, sawa'un duniyar musulmi ta larabawa ko waɗanda ba larabawa ba, waɗanda kullum abinda suke rubutawa cewa suna cewa mu duniyar musulmi mun kasa ci gaba, mu ma mu je tauraron abin da mu hau tauraro mu gano duniyar kaza, mu yi kaza saboda mun rike wannan addini. In muna so mu ci gaba sai mun rike irin ɗabi'u da halayya ta turawa, sai mun rike irin abin da suke yi, kuma sai mun yi wa addinin tawaye. Suka ce saboda shi ma bature bai kai ga samun nasara ba, irin wannan da muke gani ta yi ƙirƙiri abubuwa na jin daɗin rayuwa, sai da yawa addini tawaye, sai da yawa malaman coci tawaye. To mu ma duniyar musulmi a yadda suke faɗa ba za mu ci gaba ba, matuƙar muka ci gaba da riƙe Alƙur'ani. Wani arni mai suna irin na musulmi, Muhammadu al-Baghdadi, mutumin Kuwait, ɗan Kuwait, malami ne, ya karanta political science. Kasan wani lokaci a cikin masu karanta irin waɗannan fannunuka an fi samun fanɗararru matsiyata masu yaƙi da Allah. Kwanaki can shekaru biyu da suka wuce, fitowa ya yi rubutu a jaridu mafi shahara na ƙasar Kuwait, ya ce shi wallahi da ɗansa ya karanta Alƙur'ani gwamma a koya masa music, gara a koya masa kidan piano. Wai ya fito ne yana fada saboda wasu suna cewa ya kamata a ƙara subject na Al-Qur'ani a cikin makarantun primary da secondary na ƙasar Kuwait. Yace shi bai yadda ba, kuma malami ne wai a jami'a, yace shi bai yadda ba da ya bar ɗansa ya je ya karanta Qur'ani, ya zo yana yi wa mutane limanci, ƙarshe ya zama dan ƙungiyar Usama bin Laden, ya zama dan ta'adda, shi gara ɗansa ya je ya koyi music, ya koyi piano. Shi ne musulmin ƙasar aka yi ta a kansa. To irin wannan in aka bashi wani ɗan sunkurin sai ya kashe shi, sai aka yi sauri aka yi shi kotu, ba dan Allah ba, dan a kare lafiyarsa. Da aka yi su kotu sai alƙali ya ce wannan abu da kai ridda ce, don haka an yi maka hukuncin ɗaure shekara ɗaya. Yanzu yana ne yana ci gaba da tsiyatafunsa. Wannan ɗaurin shekara ɗaya ɗin kare lafiyarsa ne, a je a kai shi wani ɗaki mai AC da kayan daɗi a aje shi, kullum ana kawo masa jaridu, wataƙila ma ana fita da shi a ɓoye, ana zuwa ana zazzagaye gidan gona da shi, yana shan iska. Kafin shekara ɗaya ɗin waɗanda suka ɗumama sun yi sanyi, to sai a sake shi. To wasu duba da irin wannan ci gaba da ake ganin an samu na ƙere-ƙere, suna ganin cewa ai shi Bature bai samu wannan ba sai da yi wa addini tawaye. To mu ma duniyar musulmi idan ba za mu yi wa addini tawaye ba, ba za mu taɓa ci gaba ba. To wanda yake mai tauhidi na ƙwarai, wanda wannan guguwa ba ta kwashe shi ba, a cikin waɗannan abubuwa da yake gani barkatai na halitta, yana kuma hangowa hadaniya ta Ubangiji Allah, shi kadai ne kuma shi ya kamata a bautata masa. Wa annahu subhanahu rabbul masnu'ati, duk abinda dinnan ake kerawa, duk abinda yake mahalitta ne Ubangiji shine Ubangijinsa, Allah shine Ubangijin abin. Wa ilahuha shine Ubangijin abin bauta ga wannan abin. Wa khaliquha shine mahalittinsa. Wa malikuha shine mamallakinsa. Fa yakunu ma'ijtima'i qalbihi 'ala Allah, فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق. سيزم تعالى تشوازوت يسا تاتترو بسق أبنججنسا وجن إخلاصي دا وجن سويا دا بنغران سورو دا فاتا da neman taimako da dogaransa ga Ubangiji da sansa muwalati, san wasu ko san wani abu dan Ubangiji, wa mu'adatan fihi ko kin wani abu ko kin wasu dan Ubangiji, wa amsala zalika da sauran irin waɗannan ayyuka na zuci, duk da zuciyarsa tana tattare da waɗannan manya-manyan ayyuka. Naziran ila alfarqi, yana ga kuma bambanci bainal khaliqi wal makhluqi, yana bambanci tsakanin mahalicci da kuma halitta. Mumayyizan baina hadha wa hadha, yana bambance tsakanin wannan da wannan, ba zai ce wannan Allah bane wai shi ya gawurta wajen tauhidi, a'a, Allah shi ne Allah, halitta kuma halitta ne, ba zai taba zama Allah ba. Yashhadu tafarruq al-makhluqati wa kathrataha, yana ga watsuwar waɗannan halittu daban-daban da kuma yawan su. Ma'a shahadatihi anna Allah rabbu kulli shay'in, tare da cewa duk abin nan da yake gani kuma Allah ne ubangijin su. Wa malikuhu shine mamallakin su. Wa khaliquhu shine mai halitta mahaliccin su. Wa annahu wallahu la ilaha illa huwa, kuma babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai. Ka karanta?
Wa hadha huwa al-mashhud as-sahih al-mustaqim, وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الخلق نعم وتثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محبا له معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى
ابن تيمية يتي وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم wannan shine abinda mutum zai gani a zuciyarsa ya halarto a zuciyarsa kuma shine abu ingantacce wanda yake mustaqim bisa tafarki tutar wadhalika wajibun fi ilmi alqalbi wa shahadatihi wa dhikrihi wa ma'rifatihi wannan shine abinda yake wajibi ya zama ilimin da zuciya take da shi ya tattare shi zikirin da zuciya shahadatihi abinda zuciya za ta halarto ya tattaru wannan abinda zuciya za ta tunato ko ta ambato ya tattaru wannan wa ma'rifatihi da abinda zuciya za ta sani dole ne a samu wannan wa fi halil qalbi wa ibadatihi da halin da zuciya za ta samu kanta a ciki da yadda za ta bautata wa Allah wa qasdihi wa iradatihi da nufin ita zuciyar da iradarta wa mahabbatihi wa mawalatihi da san zuciyar da abinda za ta so da abinda za ta jibinta da abinda za ta yi wa da'a duk ya zama yana tattare da wannan koyarwa da yayi bayani wa zalika taqiqu shahadati alla ilaha illa Allah to in aka yi haka to an zo da kalmar shahada an zo da ita kamar yanda ya kamata fa innaha tanfi an qalbihi uluhiyati ma siwa Allah duk wanda zai ce la ilaha illa Allah to abinda la ilaha illa Allah ta kunshi kore wani yazan abin bauta ba Allah ba za ta kore wannan daga zuciyar mai ambatanta wa tusbitu fi qalbihi uluhiyata alhaq za ta tabbatar masa da cewa Allah ne kadai ya cancanta a bautata masa shine abin bauta na gaskiya fa yakunu nafiyan li uluhiyati kulli shay'in min almakhluqat zuciya daga nan zan ta kore wani abu daga cikin halittar Allah ya zama Allah da zarar mutum ya ce la ilaha illallah to abinda zuciyarsa ya wajaba ta kudirce babu wani abinda zai zama Allah cikin halittunsa musbitan li uluhiyati rabbil alamin Allah ubangijin duniya gaba daya shi kadai ne abin bauta wa rabbil ardi was samawati ubangijin kasa da sammai wadhalika yatadammanu ijtima' al qalbi ala Allah wannan ya kunshi kuma hakanan wannan ya kunshi zuciya ta tattara ga Ubangiji wa ala mufaraqati ma siwahu ta rabu da abinda yake ba Allah ba fa yakunu mufarriqan fi ilmihi wa qasdihi wa fi shahadatihi wa iradatihi wa fi ma'rifatihi wa mahabbatihi bayna al-khaliq wal makhluq mutun yazan a zuciyarsa ko zuciyarsa ta zan ta rarrabe cikin iliminta da nufinta da shaidawarta da iradatan manufatta fi ma'rifatihi wa mahabbatihi cikin sansa da sanin ubangiji ta bambanci tsakanin al-khaliq wal makhluqi mahalicci da wanda aka halitta ibn taymiya yana ta maimaita wannan magana domin akan ta ya rubuta littafin saboda wasu suna ganin akwai matakin da za a taka a fita daga mataki na ubudiyya shi kuma yana ga wannan shine mataki na koli na ƙarshe da mutum zai kai ya samu kyakkyawan yabo a gurin Ubangiji. To shi yasa yake ta nana ta wannan magana, dole zuciya ta hararo bambanci tsakanin Allah da wani Allah, ta hararo bambanci tsakanin mahalicci da wanda yake halitta. Bihaythu yakunu aliman billah, yazan ya san Allah ta'ala, zakiran lahu, yazan mai ambatan Allah, arifan bihi, masani ga Ubangiji, wa huwa ma'a zalika alimun bi mubayinati li khalqihi, kuma tare da haka ya san cewa Allah ba cakuɗe yake da halittarsa ba, daban yake baya tattare da halittarsa. Wa infiradihi anhu, ya kadaita gabarinsu. Wa tawahhudihi dinahum, shi kadai ne kwaya ɗaya ta sauran kuma duk suna da kini. Wa yakunu muhibban lahu, yazan Allah yake so, so na ƙarshe, mu'azziban lahu, Allah yake girmamawa, girmamawa wanda babu irinta, abidan lahu, Allah yake bautatawa, rajiyan lahu, gurin Allah yake fata, khaifan minhu, Allah yake tsoro, muhibban fihi, dan Allah yake so, muwaliwan fihi, dan Allah yake jubintar wani, mu'adiyan fihi, dan Allah zai ki wani, musta'inan bihi, gurin Allah yake neman taimako, mutawakkilan alaihi, ga Allah yake dogaro, mumtani'an an ibadati ghairihi, ba zai yadda ya bautata ma wani Allah ba. Wattawakkuli alaihi, ko ya dogara ga wani Allah. Wal isti'anati bihi, ko ya nemi taimako da wani Allah. Wal khawfi minhu, ko ya ji tsoron wani Allah. Wal raja'i lahu, ko ya fata gurin wani Allah. Wal muwalati fihi, ko ya jubinci wani Allah. Wal muwalati fihi, ko ya yi jubinta dan wani Allah. Wal mu'adati fihi, ko kuma ya kasance yana ƙi dan wani Allah. Wa ta'ati li amrihi, ko kuma ya kasance yana biyayya ga umarnin wani Allah, da ya saba wa umarnin Allah. Wa amsali zalika mimma huwa khasa'is ilahiyati Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama yana tattare da wani abu wanda yake abu ne da Allah madaukakin sarki yake banta da shi, ya jingina ma wani Allah ba zai yi ba. To in yayi haka, shine yazo da abin da ake kira la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wanda ya saba wannan, to ya karya abinda wannan kalma ta kafu a kansa, wanda shine tabbatar da uluhiyya ga Allah shi kadai, da kore ta ga wani Allah, da tabbatar da khasa'is na rububiyya, duk abubuwan da Allah yake banta da su na ayyukansa gare shi kadai, da kore jingina ma wani Allah wani aiki da Allah madaukakin sarki yake banta da shi. Wannan ita ce tsantsar ubudiyya. A nan ya kamata mu dakata, saboda za mu shiga wani batu daban da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah zai fada cikinsa, saboda alaƙarsa da kalmar la ilaha illallah shi ne zikiri na Ubangiji. Babu zikirin da ya kai la ilaha illallah. To ya halitta a yi zikiri da ismul jalala shi kadai, Allahu 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 shi kadai. Ya halitta a yi zikiri da zamiri shi kadai, huwa huwa ko hu hu hu. Ya halitta ko bai halitta ba, wannan shi ne abinda zai tsunduma cikinsa. Don haka mu bashi zuwa darasi na gaba insha Allahu. Litinin zai zama saura kwana nawa azumi? To za mu yi karatu ranar Litinin, za mu shiga batun zikiri da ake yi da lafzul jalala shi kadai, ko kuma damiri shi kadai. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa, imamu zumtakatar. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما matsayin wadanda suke cewa za a yi ruwa gobe a radio? Idan musulmi ne, musulmi ne. Idan ba musulmi bane, ba musulmi bane. Sanin za a yi ruwa, ko kuma ana tsammanin samun ruwa gobe ko jibi ko in an juma, ko ana tsammanin za a yi kusufi na rana ko kusufi na wata, ko ana tsammanin wata zai mutu 29 ko 30 waɗannan duk lissafe-lissafe ba sa cikin abinda ake cewa ilmul ghaib ilimi ne kamar yadda ka san ilimin nahau da balaga kamar yadda ka san ilimin tafsiri da hadisi da mustalah shi ma ilimi ne Allah ya halicci taurari akwai aflak din da suke yawo a ciki wa kullum fi falakin yasbahun ya sanya su alamomi ne na gudanar waɗannan yanayiyyuka gaba ɗaya kamar da Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun za su iya zama jagorar ka wajen tafiya a cikin kungurumin sahara ka san gabas kake yi ko yamma kake yi ko kudu kake ko arewa a gurin da babu wasu alamomin da za su nuna maka waɗannan shiyoyi tafiyar su a cikin sama za ta iya nuna maka wannan waɗannan abubuwa ne na ilimi kuma available suke ga duk wanda zai karanta shi ne ake kira ilmul falak ilimin falaki ba gaibi bane ilimi ne kamar yanda idan mai wanda iya nahau ya zo yana ta nahau a gabanka ba ka gane komai amma ko ba wani abu yake faɗa ba na gaibi ko wata mu'jiza kai agun ka mu'jiza ce tunda ba za ka iya ba amma shi agun sa ba mu'jiza ba ce kamar kai ɗan langa-langa da kai kaga wani yana ɗaga gatari yana fasa itace yana nishi kai agun ka fasa itacen mu'jiza ce dan an baka sai dai ka mutu ba za ka iya ba to wannan ilimi ne daga cikin ilimin muka shi yasa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi a fatawa da yana magana kusufi yake cewa yana da wuya a ce malaman masana ilimin falaki su yi ittifaki akan cewa gobe za a samu kusufi kuma ya zama ba a samu din ba yana zama kamar yaqini saboda akwai sunnar Ubangiji da ta gudana tafiyar taurari din nan akwai inda suke tafiya inda aka samu saba tafiyar abu kaza yana faruwa shikenan kamar ka san in ka hada abu kaza da kaza abu kaza zai bayar wannan shine kawai ce domin zaka kamar yadda suke fada ba a samun khusufi na wata sai fi ayyamul bidar lokacin irin 13 14 15 lokacin da wata ya cika a lokacin ake samun khusufi na wata rana kuma ayyamus sirar karshen wata aka fi samun khusufin rana to inda zaka dubi dukkan waɗannan abubuwa da ake za ka ga ba sa wuce wannan tsakiyar wata ake khusufin wata 11 12 13 14 13 14 15 16 a irin wannan tsakankanin haka nan can karshen wata ake kusufin rana to wannan wani ilimi ne da kowa ya karanta zai iya yau in kaje ka nemi littattafan ilmul falak kaje ka sanya yadda muke karanta al-ubudiyya din sai ka dauka ba wani kayan gabas bane inji Ibn Taymiyyah yace kamar ka san yau litinin gobe talata jibi laraba wannan gaibi ne ba gaibi bane ce to haka yake dan haka kada ka ce arna ne abinda dai kawai yake da kyau idan aka ce gobe ana tsammanin ruwa da izinin Allah dan ubangiji shi yake kaddara asbab kuma yana iya sawa al-musabbabat tatakhallaf ma wujud al-asbab sau nawa za a samu hadarin ya hado kuma ruwan bai sauko ba shi zai iya gano yiwuwar haduwar hadarin amma ba lalle ne kuma saukar ruwan da inda zai sauka bai iya kayyadewa amma haduwar hadarin abu kaza zai iya gano wannan ta hanyar waɗannan ilimi amma sanin tabbas ruwan zai sauka kuma guri kaza zai sauka wannan ba shi da dama shine abin da wayunazzilul ghaisa da aka faɗa dan kaka hada wannan da wannan saukarsa da inda zai sauka wannan Allah ne ya barwa kansa sani amma haduwar hadari zai yi hadari ya hadu gobe saboda tafiyar waɗannan taurari a flakinsu zaka iya sani kamar yanda zaka san gobe juma'a abin nan gobe talata jibi laraba ga ta alhamis to yana da kyau idan ana bayani a dinga hada in Allah ya da izinin Allah da ikon Allah yana da kyau wannan shi kansa ladabi ne ga Ubangiji su masu fadar yana da kyau su hada da wannan wani kuma wai cikakken sunan Taymiya din yake so wai ita kakar Ibn Taymiya ni ban san me yasa ya damu da wannan ba ina jin ana karatun shi kakar yake tuno to kakarsa mai sunanta ala Ibn Taymiya to ni ba ban san sunanta ba wani kuma yace me ye bambanci tsakanin aqidan murji'a ya rubuta da ayinun da hamza ne murji'a wal khawarij da aqidun khawarij ai hannun riga suke khawarij sune wanda ba shiga ba fita kawai dan karkacewa da mutun zai yi da dan tuntube da zai yi kawai za su dora maka walasa ba magana kawai da haka duk ma'asiya a gun su kafirci ce kuma sahibuha mukhalladun fil nar idza lam yatub wanda ya ƙarya dan wuta ne kuma in ya shiga har abada wanda yayi giba dan wuta ne in ya shiga har abada duk wani sabo da zaka yi babu maganar cewa wai a dan kona mutum a fitar da shi su ba wannan wannan sune khawarij sune khawarij yan kaushi ne na ƙarshe su ko murji'a aka sun su ne su kuma ala yadurru ma al-iman ma'asiya ko zambun kama la yanfa'u ma al-kufri ta'a su aka sun wadannan ne su in dai kai mumini ne to saban Allah ba zai cutar da kai ba in kai mumini ne saban Allah zai saboda ka zunubi baya cutar da imani mu agun ahlus sunna imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah kana yin ta'a imanin na karuwa kana sabawa Allah kuma sai ya ragu to su agun su ba maganar ya karu ya ragu imani na mutum full ne ko da yaushe shi yasa ɗayan su ma ya iya bugar kirji ya ce imanuhu ka imani jibril ka imani al-anbiya saboda ba a samun imani a gurin su ya zama ba cikakke ba wasu ma wanda suke gudatul murji'a a gun su imani mujarradul ma'rifa ne ma'rifatullah in ka san Allah ka zama mumini kaga a bisa ga wannan iblis ma mumini ne da ya san Allah rabbi bima aghwaytani rabbi ya san ubangiji fir'auna ma da jawagarsa duk mumini ne a gurin wasu wannan aqida dan Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa wajahadu biha gaskiyar da annabi Musa ya zo musu da ita sun yi jayayya akanta amma a zukatansu sun san haka ce to idan mujarradu ma'rifatul qalbi shine imani kaga sun zama mumini to su hannun riga suke da khawarij su khawarij da sai sabo sun zare imanin kuma duk sabo sai ya zare maka imani sai mutun ya zama kafiri sai su tura shi wuta kuma har abada su kuma waɗannan duk sabo duk me za a yi imanin yana nan full ba zai rabta abin nan ba waɗannan su ne murji'a waɗannan su ne khawarij aqida ahlus sunna wasat tsakiya take baina aqidatul khawarij wa aqidatul murji'a a gurin su imani baya tafiya dan an yi sabo dan mutun yayi sako ba a cewa imaninsa ya kau ya zama kafiri kamar yadda khawarij suke fada kuma ba a cewa imaninsa zai ci gaba da zama full duk da saban da zai yi kamar yadda murji'a suke fada imaninsa yana nan sako baya gusar masa da imani amma kuma zai yi masa zai zama masa tangarda imanin zai rabu mumini ne mai saban Allah in an je lahira fa za a tunkuda shi ta har abada ba zai fito ba a gurin ahlus sunna al'amarin sa yana ga Allah in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu kamar yadda muka karanta a hadisin Ubadah ibn Sabit a Sahih al-Bukhari kaga a kira ahlus sunna sai zama tsakatsakiya ba a zuga mutane su je su yi ta saban Allah ba sannan kuma ba a firgita su ba su ɗeba kauna daga rahamar Ubangiji to haka Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata me ingancin hadisin da yake cewa wanda ya je hajji bai ziyarce ni ba yayi min jafa'i wannan hadisi ne bara gurbi da ƙarya ba hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba domin idan ka ɗauka na farko dai ba yadda wani isnadi mai kyau hadisi ne na ƙarya man hajja fa lam yazurni faqad jafani ƙarya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa ba haka manyan malaman hadisi suka yi bayani sannan abu na biyu ma'anar hadisin ma ai ba ta da kyau kai wa manzon Allah jafa'i ka kafirta akwai kuma wanda zai ce wanda ya je haji bai je ziyara ba ya kafirta? Babu. Amma ban dukin hadisin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama jafa'i, wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama jafa'i ya bar musulunci. Dan bid'a sun ce ko ahli sunna kun ce salatul ibrahimiyya ita ce tafi, wato shi wanda yake fadar haka bai yadda ita tafi ba, shi ne za mu fahimta daga batunsa. To me yasa idan aka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku ce sallallahu alaihi wasallama, ba za ku tsaya ku ɗauko salatul ibrahimiyya ku karkare ba? Wai wannan shi ne ƙalubalen, ko ta haddi ɗin, ko a sa ka zama ajazi. To mu abinda muke aiki da shi, muna aiki da aikin salaf magabata. Duk magabata, babu wani magabaci tun daga cikin sahabbai har zuwa yau, wanda aka ce duk sanda aka faɗi manzo Allah a gaban shi sai ya ɗauko salatul ibrahimiyya ya dirita, ba inda aka faɗi wannan. Muna karanta littattafan hadisai wanda su Maliku suka rubuta, su Bukhari, su Muslim, su Ibn Majah, su waye da waɗanda suka gabaci waɗannan ma. Amma ba mu ga idan suka ce ƙara rasulullahi sai sun dire kuma salatul ibrahimiyya ba, wanda yake nuna mana halaccin takaitawa akan sallallahu alaihi wasallama. Don haka mu aqidar mu ahlus sunna ta kafu ne akan alkitabu wassunna ala manhaji salafil umma. Haka ko ina haka muke faɗa, alqur'ani da sunna da aikin magabata na farko, aikin magabata na ƙwarai. Su suka fi mu fahimtar alqur'ani, su suka fi mu fahimtar sunna. Don haka aikin da suka yi ba ma yi masa tawaye, muna tafiya akan sa. Ba za mu kuma fasa cewa salatul ibrahimiyya shi ne mafificin salati ba, domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa, kuma har yanzu malamai na ahlus sunna a littattafansu da karantarwarsu suna cewa a mahallin ibada in ka zo a sallah baka wani salati in ba na ibrahimiyya din ba. Dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a cikin tahiyya, shi ake yi. Saboda haka in aka zo tahiyya ba a canzawa, wanda duk ya canza to ya canza abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.